Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60, sai Clubhouse 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamata ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5, sai radio amfani sarauniya fara'a noma da Allah da kuma niya, kuma na iya samu Alpha Radio na kuma sun da ke kasar Ghana. Su kuma masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kama tashar, to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirin mu na yau Talata 12 ga watan Yuni na shekarar 2018. Da fatan an waye gari lafiya. Na dan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin daukan dawainar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kursa, ga kanun labarai.
Ashanta da shugaba Donald Trump na Amurka ya gana da takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa, har ma sun ci abincin rana tare. Kasar Spain ta yadda za ta karɓi gudun hijira kimanin 600 da aka ceto daga teku bayan da Italiya da Malta suka ke. Ofishin jakadancin Amurka a kasar Mozambique kuma ya yi wa Amerikawa a gundumar Palma da su fice daga yankin a saboda yiwuwar kai hare-hare.
To kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa tsohon shugaban kasar Najeriya ya ce ba zai ci uffan ba game da rana irin ta yau a matsayin ranar demokradiyya.
Shi baban gida bai ce komai ba game da kowancan zabe ko kuma shi wancan bawan Allah da Allah ya dauki ranshi.
Amma akwai yiwuwar yayi magana nan gaba ko
ba wani maganan da zai yi akan wannan batu.
A jihar Kaduna ko taro aka yi tsakanin hukumar samar da zaman lafiya da shugabannin kafafen yaɗa labarai da ke aiki a cikin jihar.
Wannan taro ana yi ne da jami'ai da kuma shugabannin kafafen yaɗa labarai wanda suke aiki a nan jihar Kaduna. Muna so mu fidda taswiran aiki. Me ya kamata a yi da a wajen al'amuran matasa?
Muna ɗauke da karatu daga Qur'ani mai tsarki albarkacin watan Ramadan, sai kuma Aliyu Mustafa Sakkwato da zai shigo da shirinsa na tsaka mai wuya. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Shugaba Donald Trump na Amurka ya ce ganawarsa da takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un ta yi kyau sosai, kuma ya ce suna da kyakkyawar dangantaka a yayin da suka zanta a ƙasar Singapore yau Talata a kan yiwuwar kwashe makamai daga zirin Koriya. Kafin su fara ganawar, shugaba Trump ya ce yana daram yake ji kuma za su yi tattaunawa mai kyau, yana kuma zaton za a samu nasara sosai. Haka kuma ya ce yana alfahari da ganin za su samu kyakkyawar dangantaka. Bayan da suka yi ganawar kimanin mintoci 40 su biyu, in bai cimma su yi musu tafinta, shugaba Trump da shugaba Kim sun gayyaci 'yan tawagar wakilansu domin yin shawarwari sosai. Kafin a fara taron, shugaba Trump ya kuma ce za su samu damar magance babbar matsala. Tun da farko, babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi maraba da ganawar da aka yi tsakanin shugaba Trump da kuma shugaban Koriya ta Arewa. Ya ce tilas batun samun zaman lafiya da kuma kwashe makamai daga zirin Koriya su zama babban burin da aka sa a gaba. Jiya Litinin, sakataren na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi wannan furuci a headquarter majalisar da ke birnin New York. Kasar Spain ta yadda za ta karɓi jirgin ruwan da ke ɗauke da 'yan gudun hijira kimanin 600 bayan da Italiya da Malta suka ƙi barin jirgin shiga ƙasashensu. Ofishin Prime Minister Spain Pedro Sanchez, wanda mako guda kenan da ya tsare kan wannan mukami, ya ba da sanarwar da ke cewa Prime Minister ya ba da umarnin jirgin ya tsaya a tashar jiragen ruwan Valencia da ke gabashin ƙasar. Kasashen Italiya da Malta sun gode wa kasar Spain bisa tayin karɓar 'yan gudun hijira 629 waɗanda suka isa gaɓar tekun Italiya cikin wani jirgin ruwa mai suna Aquarius. A ranar Asabar, jirgin ya taimaka wajen ceton 'yan gudun hijira daga gaɓar tekun ƙasar Libya. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ranar Juma'a, ofishin jakadancin Amurka a ƙasar Mozambique ya gabatar da kashedi akan tsaro yana yi wa Amerika gargaɗin su gujewa kai ziyara gundumar Palma da ke lardin Caldo Delgado, waɗanda suke can kuma su yi nazarin ficewa daga yankin nan take. Ofishin jakadancin ya gabatar da wannan kashedi ne a saboda bayanan da ya samu na yiwuwar kaiwa cibiyoyin gwamnati da kuma wasu cibiyoyi hare-hare a yankin. Cikin makonni biyu da suka shige, wasu 'yan yakin sa-kai sun kai munanan hare-hare da 'yan sanda suka danganta da wata kungiyar musulmi da ke arewacin kasar. A hare-hare na baya-bayan nan da aka dora laifinsu a kan wata kungiya da ake kira Mozambique Al-Shabaab, 'yan yakin sa-kai dauke da wukake da kuma adda sun kashe mutane 5 a gundumar Kusanga a daren 6 ga wannan wata na Yuni. Kwana ɗaya kafin aukuwar wannan al'amari, mutane 7 aka sassare har lahira a gundumar Makomiya, yayin da kuma aka kona fiye da gidaje 1,000. A can kasar Uganda kuma, jiya Litinin shugaban kasar Yoweri Museveni ya buƙaci a haramta amfani da rigunan nan da ke haɗe da hula da ake cewa Hudi da Turanci, kuma ya buƙaci a makala na'urorin bincike a dukkan ababen hawa. Ya ɗauki wannan matakin ne biyo bayan kashe wani ɗan majalisa a ranar Juma'a. Kafofin yaɗa labaru a yankin sun ba da labarin cewa a ranar Juma'a da maraice aka harbe Ibrahim Abariga, wani ɗan majalisa, a lokacin da aka yi zargin cewa wasu mahara sun yi wa motarsa kace-kace da harsashe a lokacin da ya yi doshi gidansa da ke kimanin kilomita 10 daga babban birnin ƙasar. Haka shi ma mai tsaron lafiyarsa mai suna Said Kongo Buga, shi ma an kashe shi. Ke dangane da ido sun ce mahara biyu a kan babur sanye da rigunan da ke haɗe da hula suka tara motar ɗan majalisa a Bariga. A wajen jana'izar a Bariga jiya Litinin, shugaba Museveni cikin fushi ya alƙawarin cewa za a gano waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aikin. Shugaban ya yi kuka cewa irin rigunan da ke haɗe da hula na ɓoye fuskokin mahara, al'amarin da ke dagula gano ɓata gari, a saboda haka an haramta amfani da irin waɗannan riguna a dukkan ƙasar. Amurka ta iza ƙeyar tsohon shugaban ƙasar Panama Ricardo Alberto Metinelli zuwa Panama domin a masa shari'a bisa zarge-zargen almubazaranci da leƙen asirin cikin gida. A watan Disamban shekara ta 2015, ƙasar Panama ta gabatar da umarnin kama tsohon shugaban. Yana zaune ne a Coral Gables, jihar Florida nan Amurka. Tsohon shugaba Metinelli ya ja ragaman mulkin Panama daga shekara ta 2009 zuwa shekara ta 2014. Ana cajinsa ne da laifin amfani da na'urar sauraron maganganun mutane 150 ta wayarsa ta hannu da na'urorin kwamfuta, ciki har da abokansa 'yan siyasa da masu hamayya da ma'aikatan jakadancin Amurka da alƙalai da kuma 'yan jarida. Haka kuma ana zaton ya saci fiye da $10 million kuɗin jama'a.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To, bari mu fara da rahoton da ke cewa tsohon shugaban ƙasar Najeriya General Ibrahim Badamasu Babangida mai ritaya ya ce ba zai ce ufan ba game da ayyana ranar 12 ga wata a matsayin ranar bikin demokradiyya, kamar yadda mai magana da yawunsa Zubairu Idris Abdulrauf ya yi wa Mustapha Nasir Batsari ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
To, labarin ƙanzon kurege ne kuma ƙarya ce mai launi 7 ga fari da baƙi ga rawaya, domin tsohon shugaba a ƙasa General Ibrahim Badamasu Babangida bai ce ufan ba a kan wannan batu, kuma ba zai ce ufan ba a kan wannan batu. Saboda haka duk abin da aka gani a yanar gizo, wasu ne suka ƙirƙira domin ganin kawai sun kawo sunan shi. Saboda in ka lura a Najeriya a yau ko da akuya ce taɓari ko kuma mace taɓari sai a ce Babangida.
Amma 'yan Najeriya za su yi mamaki me zai hana shi magana akan wannan ishu din a yanzu tunda magana ta taso.
Wanda suka ga cewa magana za su tado ta, kamar mutum ne wanda ya mutu sai ka ɗauko ka ce wai ka tada shi, wai kuma ya tashi har ya miƙe kuma yana da ransa. Ai kaga magana ce wanda za a ce bai kamata ba ma a ce shi yayi magana akan abin da ya riga ya wuce. Wannan magana ku ne kuke yi ɗan jarida, in kuma za ku ci gaba da yi sai ku ci gaba da yi, amma shi baban gida bai ce komai ba game da kowancan zabe ko kuma shi wancan bawan Allah da Allah ya dauki ransa.
Amma akwai yiwuwar yayi magana nan gaba ko
ba wani maganan da zai yi akan wannan batu.
A halin da ake ciki dai, gwamnatin jihar Niger ta ce ta goyi bayan matakin shugaba Muhammadu Buhari na ayyana 12 ga watan na Yuni a matsayin ranar demokuraɗiyya a Najeriya. To sai dai gwamnatin jihar Niger ta ce ba ta ba da hutu ga ma'aikatanta ba a wannan rana ta Talata da ta zo daidai da 12 ga watan Yuni wannan shekara ta 2018. Kamar yadda kwamishinan labaran jihar Malam Danjuma Sallau ya yi ƙarin bayani.
Ba a sa hutu a wannan wata ba. Gwamna namu Abubakar Sani Bello ya goyi bayan wannan abin, sai dai kawai ba a dai ba da wannan hutun ba.
Wato akwai aiki dai a ranar Talatan nan.
Ayin Allah ya da akwai aiki.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a can jihar Kaduna ko an yi taro ne tsakanin hukumar samar da zaman lafiya ta jihar da shugabannin kafofin yada labarai da ke aiki a jihar, domin ga bayanin da Sala Omale, ɗaya daga cikin kwamishinonin hukumar, ya yi wa manema labarai a cikin rahoton Isa Lawal Ikara.
Wannan taro ana yi ne da jami'ai da kuma shugabannin kafafen yada labarai wanda suke aiki a nan jihar Kaduna. Muna so mu fidda taswiran aiki, me ya kamata a yi ga a wajen al'amuran matasa, yadda za a sauya tunaninsu da ayyukansu daga son tada hankali zuwa son zaman lafiya, ya za a yi da malamai masu karantar a makarantu su ba da kyakkyawan tarbiyya na zaman lafiya, ya za a yi da iyaye a samar masu da kafa da tsari kyakkyawa yadda za su fahimci muhimmancin zaman lafiya da irin tarbiyyan da ya kamata su yi wa yaya a gida, su kuma shugabannin addinai irin wani tarbiyya da irin wani ilimi da irin wani tsari za su fito da shi wajen wa'azi da sanar da mutane addini yadda zai karfafa zaman lafiya, su kuma shugabannin al'umma sarakuna kenan wani irin tsari za su yi su jaddada warware sabani a tsakanin al'umma wanda ba zai bawa tashin hankali wata kafa ba, sa'an nan kuma su ƴan siyasa wani irin tsari da wani irin ka'idoji ya kamata su yi amfani da shi wajen duk a lokacin da suka je campaign ko kuma jan hankalin jama'a domin zabe, su sanya sakonnin zaman lafiya cikin abubuwan da suke. Wannan shine taswiran da muke so mu fita da shi daga nan zuwa shekaru biyar masu zuwa, domin mu sauya tunani zuwa ga tafarkin zaman lafiya.
To ko wace fa'ida ƴan jaridu mahalarta wannan taro suka samu game da taron da ita wannan hukuma ta samar da zaman lafiya a jihar Kaduna ta shirya?
A sunana Abdul Aziz Ahmed Kadir, ina aiki da gidan radio da television na Liberty. To na dayar shine ɗan jaridu ya kamata ya san cewa sai an samu zaman lafiya in akwai kasa shine zai tashi aikin shi yadda ya kamata. Ɗan jaridu ya kamata ya san cewa wani lokacin ɗan siyasa ya tashi magana, yana magana ne abin da zai amfane shi, ba abinda zai amfani kasa gaba daya ba. Dan jarida ya kamata ya san cewa son kasan shi ya fi abinda zai shiga a jihohin shi. To irin waɗannan abubuwan inda aka yi yadda ya kamata na gani za a samu zaman lafiya.
Sunana Maureen Shein, ina aiki da Freedom Radio nan Kaduna. An koya abubuwa da dama kuma ana kan ci gaba. Wato abu na ɗaya kuma babban abu shine ana kokarin a fitar da yadda za ka ga an kirkiro da hanyar da za a samu zaman lafiya a Kaduna. Mu ƴan jarida muna da aiki sosai ganin cewa duk rahoton da za mu ɗauka mu zama da cewa mun ɗauka rahoton na zaman lafiya, ba rahotannin da za mu bada wanda zai kawo tashi na cikin Kaduna State ba.
Sunana Aliyu Makama daga DITV Radio. Abin da muke ana magana cewa ɗan jarida zai iya magana ɗauko labarin da zai iya tada hankali akan wasu abubuwan da yake faruwa, ko kuma inda rawar da ɗan jarida zai taka a gurin samar da zaman lafiya ga al'umma ga ƙasa gabaki ɗaya.
Kimanin watanni shida kenan dai da gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad ɗan Rufa'i ya kaddamar da wannan sabuwar hukuma ta samar da zaman lafiya a jihar Kaduna, da nufin ganin an magance yawan tashe-tashen hankulan da ake samu a wasu sassa na jihar Kaduna. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To kai da Isa Lawal, yanzu kuma ga karatun Alkur'ani mai tsarki albarkacin watan Ramadan.
sunana Muhammadu Rabi Umar Usman, makarantar Ali bin Abi Talib dake birnin Kwanni, Jamhuriyar Niger. A'udhu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman shahida minkumus shahra falyasum. وَعَلَى الَّذِينَ يُتِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان على سفر ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تتقون.
Saraka Allahul Azim, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka dake nan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo ce karfe 1 na tsakar dare da minti 16, ga kuma shirinmu na gaba.
Tsaka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadon mu da kowa ne sabon shiri na tsaka mai wuya. Yau a cigaba da duba siyasar Niger da muke yi, shirin nan zai duba maganar basussukan da ake ciwo a kasar da abin da ake yi da kuɗin. Da zancen ko ana biyan ma'aikata albashi a kan kari da batun ayar doka ta biyu ta kasafin kuɗi da kuma kowane irin gori ne shugaban ƙasar yake yi wa da magarawa. To amma kafin mu kai ga muhawara ɗin, bari mu ji tukunna mutane su Niger ɗin na cikin gari suke kallon kamun ludayin gwamnatin shugaba Muhammadu Isuhu na mulkinta na shekaru 7 da ta yi.
Sunana Ibrahim Kantama.
Shi baka ba mutum kaji ka
hana shi ba shi
dan adawa aka ce. Duk abin da shugaban kasar nan yayi za su ga kaman bai hukumi ne, amma a matsayina na dan kasa mai kallon abin da tafiyar kasar nan a shekara 7 naga canji kala-kala wanda na ci gaba ne ni a nawa fahimta. Kai har da su kawai da tsarinin adawa ce wannan kuma ba za a hana mutum ya faɗa abin da yake. Amma an samu canji sosai daga zaman shi zawwa yau shekara 7 kenan. Cewa bai yi komai butucewa ne.
Sunana Aminu Ishiya, gannau tunani tun wanda an katsira Republic ta Niger mu taba sanar wannan hali ba. Ni dai shekara 20 baya ban taba ganin Niger ta shiga cikin wannan hali kamar wannan. Tabarbare arziki, kama kariya, ba ta zamantakiya, abinda ya da Niger shine raba kanu ƴan ƙasa da wannan iko Muhammadu Isu yayi. Yau waɗanda azzam ne suna ci abinci cikin akushi guda, wannan iko yasa kallon juna ba su yi balle su ce ma juna ina kwana a balle a zo a ci abinci cikin akushi guda. Wannan abin babban bakin ciki ne a gare ni a matsayin ɗan Niger, na bakin cikin wannan al'amari da iko Muhammadu Isu kai mu ga wannan zama. Kinan su masu wadin Niger ta an ni kaza wannan da su ce tunda sun ci sun ni manyan wuyoyi sun ni mai ci kona sun cika tukanin su. Duk sai normal amma talaka shi ya san ba yi ba.
To idan kana biye da muhawarar nan mai zafi da muke kawo muku a kwanakin nan tsakanin manyan 'yan siyasar Niger guda biyu, wato Asumani Muhammadu na haɗakar jam'iyyun da ke tare da gwamnatin PNDS tarayya mai mulki a yanzu, da Dudu Muhammadu na rukunin jam'iyyun adawa masu hamayya da ita gwamnati ɗin. Kun san cewa mun ja wa ita muhawarar ta makon jiya burki ne a inda muke dab da jin amsar tambayar da aka yi. Na cewa shin tsakanin gwamnatin da ta gabata ta Sutanja ta MNSD da wannan ta yanzu ta PNDS tarayya ta Shehu Muhammadu Isuhu, wacce ce tafi mai da Niger turun bashi?
Wato bashin da ake ɗaukowa a wancan lokaci aka ce an yafe, ba Yahiya bane aka haka kai tsaye, abinda Asmani bai sani ba. Wato ita masu hannu da shuni suka ce wannan bashin za mu yafe muku, amma za ku wa talaka aiki da wannan kuɗi, za mu sa ido wannan kuɗin ga inda za ku riƙa zuba su. Shi ne ke zancen fetato ya yi. Ai shi bai san wannan ba. Da haka kenan cewa wai ɗaukowa bashi dan an yarda da su ne ake ba su bashi, subhanallah. Kai yanzu talaka hanya zai ci? Yanzu babu yunwa a ƙasar nan, kai ka tabbata?
A babu yunwa.
Kai babu fatara a ƙasar nan, ba talauci a ƙasar nan? Kai ka tabbata ana zuwa makaranta yara yau ma? Yara ba su zuwa makaranta a yanzu da muke magana 10 ga wannan watan Afrilu.
Akwai dalili.
Yara ba su zuwa makaranta a yau ma, kuma har yanzu akwai wurare da yawa wanda ba su biya bashi, ba su biya albashi ba. a wannan kasar
na malamai
da na ma'aikata da yawa
ba gaskiya bane
don hakika eh ba karkan ai ban ba gaskiya ba wadanda ba a biya ba wadanda ba a biya ba suna sauraro ai
ai
ba wani ƙarya da za a yi a cikin wannan wato mu mun hana kanmu yin ƙarya gaiwa wannan talaka ƙarya kamar yadda su suke mata ba za mu yi da mu wannan ba mu saboda mu mun yi mulkin kasar nan talaka ya ji dadin kasar nan ya ji dadin rayuwar kasar nan ba dan koyin ba saboda mun masa adalci da mutunci mun ki ai zalunci ko su a adawar da muke yi ba mu zalunci ba amma ai abin da suke ya wuce kima abin da suke ya wuce kima a siyasance mu zo mu meka hannu mu zo mu zauna da su irin wannan mu zo mu hadin guyuwa mu yi maja mu yi mulki da su ba zai yiwu ba tunda mun riga mun zaba mu kanmu doka ta ba mu damar mu zama yan adawa mun yadda mun zama yan adawa ita ce doka shi shugaban kasa Isuhu Muhammadu lokacin da yake adawa shugaba Tanja Muhammadu a lokacin sai kira shi ce zo mu zauna mu hadin guyuwa mu tsira da kasar nan cai yaudara ce ba zai zo ba me yasa zai matsa mana da mu zo ba za mu zo ba ba don kuma saboda doka ta ba mu damar mu yi adawa da shi wannan shine zance na farko zance amsar tambayar ka ta farko da kai mun yanzu zancen cewa wai bashi mu bun ban su a dokan manager bashi indai dan azu ai kwalta ne indai kawai dan azu ai exchange a garin ya mai a burge mutane wanda mutane ma ba a burge su yanzu in dan shine wallahi ba ma san bashi
amma alhaji ni zan na iya dogara da kanta ba ta ta ci bashi ba
za ta iya dogara ai ba irin nasu bashin ba ai babu wata ƙasa a duniya ba za ta dogara wanda ba ta buɗe bashi ba amma ba irin bashin su ba ba irin bashin su ba
me ya bambanta bashin wannan mulkin
bashin wannan mulkin bayya zuwa kai tsaye hannun talakawa talaka bisa ganin shi a ƙasa yin kwalta da ka musu magana za su yi kwalta ni ina da yunwa ka zo kaman zancen kai kai kwalta kwalta zanci kuma ba yau ba kuma kwaltar ya mai wadda ta kai yau an kusa miliyar 100,000 an kusa miliyan tana miliyan wuri na wugar wuri an kusa kaiwa 100,000 san miliyar da francifa alhali ga hanyoyi wanda ya dace da su na maka zance hanyar agadas zuwa da magaran hanyar agadas zuwa tawa hanyar agadas zuwa arlit ga hanyoyi wanda suka dace su ne wanda talaka yake so a mushi da hakenan maganar asumana ta cewa an yi ruwa a damagara an kai ruwa a damagara wannan gorin sun shayi wa damagarawa kasan me yasa saboda su a wurin su damagarawa wanda busa goyen bayan su kamata ya su gora musu in su musu kasuwa in su musu kwalta in sun ba su ruwan sha wannan gori ne suke wa damagara mun sani da kenan a cikin jihar damagara ina zuwa bai hana ba a jihar damagaran aku ai take da yunwa ake da ishirwa ake da talauci ake da bala'in fari ake da rashin kwanciyar hankali wanda ka bi hana wannan
nagode
ya zo mana zancen ruwa
nagode asmana kai abu da ai dudiya ko ai ni godi a mulkin na kuma abun ya zama kamar godi ne kike
ai ni godiya nake wa Allah da nikai da nikai da su ya kai bango godiya nake wa Allah
kamar yayi
ah yo ai na kai dudu bango na matsi kuma gashi kowa ga cikin kin nashi da magarawa nake gai cewa sun gode kai isu kai mun gani kuma mun gode inji da magarawa
amma Allah ya isa
sannan da magarawa
kai mun gani mun gode amma Allah ya
isa
haka da magarawa suke
sannan da magarawa yau suke mukirari kuma da magarawa sun gwada mai isu sun gode da aka zabe ɗan majalisa nawa da magarawa suka ba da suka ba isu nawa suka ba su
nawa
gasu kana kirga da hannu
yanzu kai a ra'ayin ka kana kirga da hannu yanzu kai a ra'ayin ka an yi zabe an yi zabe
kaga
yanzu na ce bakin cikin mutum ka ganshi da
farin riga kuma 15 gare mu
amma zuciyarsa ba haka
bane saboda haka zaka
yanzu kai an yi zabe a kasar nan har kana buƙatar ba da zabe
ka lura
ai ni abin kullu
ne a wurin nan garawa sun biya isuhu
Allah
sun biya mu mun gode Allah saboda haka dole su dudu su butulce saboda abinda ba kai ba ka kasa lokacin da kuka mulki kun kasa da magarawa sun yi nema a kama musu a ba su ruwan sha kuka gaza shugaban kasa Isu Muhammadu da gwamnatin shi da president Bazoum suka zo suka tsayin daka aka biya wannan bukata
me yasa kake bada misali kan da magaram amma
dan can ne ai abinda yasa nake bada misalin da magaram saboda Dudu ya bada misalin garin mu da bai sani ba ya kirkira in kuma shine ke ƙarya in shike ƙarya ko wanda ke gaya mai ƙarya
na san garin ku
asuwa garin mu ne ba matsala ba amma da bai sani ba kaga
ne kullun za ka samu ladabi ba zan ce ma ƙarya ba asuma ina girmama
ka kai ne in nice
maka ba ka san garin mu ba idan za mu yi wannan muhawara mu yi muhawara ta girmama
ba ka lura ni ta girmama
amma cewa garin ku ni na san garin ku ba na sani
na sani
kai ne baka san garin mu
ba
kuma kai ne kake son kawa ka mana gori saboda mulkin ku da ma mulkin gori ne
ka gane ko
mulkin ku da ma mulkin gori ne amma talakan Niger gori amma kai yanzu da magaran ku kai wa babu wani asali a kasar nan illa wanda aka haifa a kasar nan
zaka iske ƴan ƙasar da magaram talakawan da magaram
muna so mu sani wato a da magaram masarautar da magaranci asalin
da
asalau
asalin
ƴan da magaram ko ƴan talakawan da magaram
zam kuma kan maganar ayar doka wato ayar doka ta shekarar 2018 Haji Asmana da alama gwamnatin Niger ba za ta tattauna da kungiyoyin fararen hula ba kan maganar ita wannan ayar doka ta kasafin kudin kasa misali furcin da shugaban kasa yi a ranar 2 ga watan Abril ne cewa waɗanda suke kalubalantar ita wannan dokar kalilan ne daga cikin al'umma
tabbas kalilan ne
amma ɗan kasa ne ko
warai kuwa ai shugaban kasa ba ce ba ɗan kasa bane yace daga cikin ƴan ƙasa kalilan ne ke kokowa cewa wannan doka ba su da ita ba
amma su ma suna
da kuma yace shugaban ƙasa ya gai
game da
abin da ya tafi tayar shugaban ƙasa ya gai minister na finance ya gani secretary general kimpendes tareya president kimpendes tareya ya gai president bazuma mai ɗan uwan mu ne wannan mutane abukanmu ne ka lura amma ɗan kalilan ne sannan kuma doka ta ba su izini su yi kokowa amma kokowa wace iri sannan ba za mu saurari waɗannan mutane ba tunda mun lura akwai dala ƙarƙashin ƙadagu
kamar yaya
akwai ɗan siyasa bayan waɗannan mutane ina tabbatar maka da cewa akwai daga cikin su waɗanda aka ce ma gasura magoya bayan jami'in lumana
cikin kungiyoyin fararen
hula dake aiko musu kudade dan aiko ko aka da gwamnati
wace hujja ke gare
ku hujjar da gare mu a cikin kokowar da suka yi ta harko ta ranar da suka ce za su suka je palace de constitution daga ciki akwai dudu cikin ta yayin ya saurara da kunnan shi inda abukan kokowa abukan tahiyar su suka ce sai a wuce presidansa a shikuri shugaban kasa da fara shugaban kasa daga cikin ƴan siyasa wa'anda ke adawa wa'anda ke ganin garin ya mai nasu ne ai a bayyana akai
wannan ita ce hujja
wannan ita ce hujja mu ta farko ke ita ce hujja mu ta farko hujja ta biyu
to gaishe kuma malamai to ba shi ba shin mai shugaba Isuhu yake nufi da cewa yana mulki kamar Sayyidina Umar kuma gaskiya ne jami'an adawa sun hada baki da kungiyoyin fararen hula wajen kitsa makircin ganin bayan ita wannan gwamnatin ta yanzu sai a jira bayanan a shirin makon gobe idan rabani ya kai mu yanzu dai muna godiya ga su bakin namu Asmanu Muhammadu da Dudu Muhammadu da kuma Yusuf Abdullahi shi jagoran da ya hada mana hancin muhawara din a cikin yamma ya aika mana ita a madadin su duka Aliyu Mustafa Safatani a Washington DC ku huta lafiya
to mar Allah yanzu mun zo ga shirin mu na karshe wato labarin wannan kana takeici
wani labari da muka samu na cha shugaba Trump na Amerika yace gana tarihi da suka yi talata na takuran aikin sa na Korea ta Arewa Kim Jong Un ta yi kyau fiye da yadda ake zato shugabannin biyu sun fito kafada da kafada bayan cin abincin rana biyo bayan ganawar mintoci 40 da suka yi tun da farko su kadai tare da tafintansu. Mr. Trump ya ce sun yi kyakkyawar ganawa kuma an samu ci gaba sosai. Ya ce za su rattaba hannu a kan wata yarjejeniya ba tare da bada wani karin haske ba. Shugabannin biyu da ya sun je kasar Singapore yin wannan taro ne da nufin yin shawarwari a kan yiwuwar ganin yadda za a raba zirin Korea da makamai. Kasar Spain ta yadda za ta karbi jirgin ruwan da ke dauke da yan gudun hijira kimanin 600 bayan da Italiya da Malta suka ki barin jirgin shiga kasashensu. Ofishin Prime Minister Spain Pedro Sanchez wanda mako guda kenan da ya dare kan wannan mukamin ya bada sanarwar da ke cewa Prime Minister ya bada umarnin jirgin ya tsaya a tashar jiragen ruwan Valencia da ke gabashin kasar. A ranar Juma'a, ofishin jakadancin Amurka a ƙasar Mozambique ya gabatar da kashedi a kan tsaro yana yi wa Amerika gargaɗin su gujewa kai ziyara gundumar Palma da ke lardin Caldo de Galdo, waɗanda suke can kuma su yi nazarin ficewa daga yankin nan take.
To, madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin, amma kafin mu tashi bari mu miƙa ta'ziyarmu ga iyalai da ƴan uwan Alhaji Zubairu Mai Fenti a Unguwar Jaki a Bauchi. na rasuwar dan Juma Zubairu wanda aka fi sani da suna dan Juma Soja wanda ya rasu a daren jiya kuma za a yi jana'izar sa safiyar yau. Allah ya ji kansa da rahama ya kara hankurin wannan rashin. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman ita Jummai Ali da ta taimaka mani muka gabatar da shirin. Sai Chuba Hiro Jodo ne da ya bada umarni da injiniyan mu John Collins. Ni Ladan Ibrahim ke cewa sai da hantsi mun sake dawo muku da wani sabon shirin.